Shi shekara tana iya ba da tasiri wajen karatun yaro, kuma akasari din shekarun da aka dauka da yaro ya kamata ya shiga makaranta primary shine kimanin shekara shida. Kuma mafi da yawan kasashe a duniya za ka kusan hakan yake, ko dai shekara shidan ko kusa da shekara shida din. Kuma in ka dauka yaro zai karatu na shekara shida a primary, ya shekara shida a secondary, to in ka hada din za ka samu kusan kimanin shekara 18 kafin a ce yaro ya shiga jami'a. Kuma sau da yawa a canza wannan lokaci na karatu din tabbas a ilmance yana iya haifar ma da wasu yara matsala. Kaman kai yaro karatu yana da ƙananan shekaru da yawa din, kamar yaro ɗan shekara uku misali, ka kai shi primary ya haɗu da 'yan shekara shida. Bincike da yawa ya nuna in aka yi rashin sa'a yaro yana iya samun rashin karsashi na karatu din, ko dan saboda kankantar shi, ko dan saboda tsangwama da sauransu. Amma matsala a nan shine ya zama an yi ma yara din gaba ɗaya kuɗin goro, domin sau da yawa a wannan ƙasa tamu an samu, a duniya ana samu, a yanayin da zaka ga yara masu ƙananan shekaru sun samu baiwa ta ilimi, wanda kuma akwai tasgaro ga ilimi din na shi yaro da kuma na ƙasa. Ka ce shi wannan yaro da Allah ya ma baiwa ka masa, dole ka cire shi daga matsayin da Allah ya dora shi. An samu irin yaran nan da dama a duniya. Akwai yaran da aka samu mai shekara 11 wanda wata makaranta a India ta bashi visiting professor. Wato wannan shi professor ne ba na lokaci da yaje aiki ya kai mukami ba, amma kaman professor ne girmamawa jami'ar ta duba cewa ilimin sa ya kai ya zama professor. A ƙasashe da dama an samu yanayin yara wanda suka bi matakan karatu har suka kai suka gama karatu digiri na ɗaya, na biyu, na uku, suka yi aiki aka ba su professor a shekara 19. To wannan abu ne da bai kamata ya Nigeria ta yanke makanta hukunci cewa ba za ta taɓa samun yara da Allah zai mai irin wannan baiwa da kana buƙata ka sa su aji tare da manya, domin Allah ya musu baiwar da sai daidai da wannan manya da suka wuce shekarunsu za su iya karatu su fahimta kuma su ba da gudunmawa. To wannan lallai yana da kyau ita gwamnati ta duba. Na ɗaya, kamar yadda na faɗa, ta guji ma jami'o'i ɗin karan tsaye don bai haifar da ɗa mai ido. Kuma kamar yadda shi minista ya faɗa a baya, sanda maganan nan ta taso a April suka so su aiwatar da wannan doka, ya yi magana cewa su Senate ba shi minista ba da aka tuntuɓe su, sun yi magana cewa lallai dokokin da suka shafi Nigeria kafin a canza su lallai sai an zauna da masu ruwa da tsaki. To a matsayina wanda nake aiki a jami'a kuma nake kungiya ta ASU, ina cikin wani bangare na masu ruwa da tsaki, zan ce lallai ita wannan gwamnati bata zauna da masu ruwa da tsaki ta tattauna wannan abubuwa ba, wanda kuma yana da kyau lallai ta kalle su da idan basira. Cikin hujja da suka kafa na yin wannan shine kasancewar yara da yawa masu ƙananan shekaru suna shiga jami'a, kuma hakan yana haifarwa da jami'o'in illoli a bisa fahimtarsu. To wannan yana iya yiwuwa haka, amma in dai an bi ɗaukan karatu na jami'a a kan tsari, to bai yiwuwa a samu mafi akasarin yara masu shiga su ne masu ƙananan shekaru. In dai an bi karatu yadda ya kamata, ita wannan jarabawa an tabbatar tana tafiya akan cancanta, ba mutane suna bin wasu hanyoyi na bayan gida su samu wannan jarabawa ba, za ka samu mafi yawan masu cin jarabawar za su zama mafi yawansu wanda shekarunsu ya yi daidai da wannan daki-daki na karatu ne da zai iya kaiwa shekara 18. Shi ɗin za ka samu ƙananan adadin mutane ne wanda Allah ya musu wannan exceptional baiwa, su ne ana iya samu su tsallake su zo su shiga suna da ƙasa da wannan shekaru.